gwamnatin jihar Borno ta kirawa kungiyoyin masu zaman kansu da su gaba da dafawa harkokin ilimi a jihar da yanzu hakan ke tangarori sakamakon illan da ayan kungiyar Boko Haram su kai ma fannin ilimin.
Mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Muhammad Durkwane da ya bayyana hakan a ranar bikin ma'aikata da ake gudanarwa duk ranar 5 ga watan Satumba kowace shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Alhaji Usman Durkwane ya ce gwamnatin sun tsaya da kofa wajen tabbatar da cewa an sake inganta harkokin ilimin zamani a wannan jiha da kuma biyar dukkanin hakokin malamin da ke ayyuka a wannan jiha da irin matsalolin da suke fuskanta. Yace za ku iya tuna irin matsalolin da rikicin Boko Haram ya haifar mana a bangaren ilimi wanda ya kusa ma kasar harkokin ilimin baki daya, amma hakan bai samu mai kasa a kuyuwa ba wajen tabbatar da cewa mun inganta ko kuma mun ƙara bunƙasa batun ilimi a wannan jiha. Yace gwamnatin jihar Borno za ta yi duk mai yiwuwa tabbatar cewa ta kammala gyaran dukkanin makarantun da ke ƙananan hukumomin da aka sace kwatowa a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram da ma gina wasu sabbi da ake kira mega school da kuma makarantun marayu da wani nan ba da jimawa ba za su mu koyarwa a ciki. Shi ma dai kwamishinan ma'aikatar harkokin ilimi na jihar Borno Comrade Musa Ino Kuko ya yi wa iyayen yara ne a bishir kamar haka.
Gathering this morning that this morning is religion is telling of why a nation.
Yace gwamna ya umarce ni in gaya muku cewa yau din nan safe ya saki dukkanin kuɗaɗen Neco da kuma WAEC don a saki sakamakon jarabawan yaran da suka zauna. Sai dai daga bisani mun nemi ƙarin haske game da yawan kuɗin da aka ce an saka da kuma yawan ɗaliban. Sai dai kwamishinan ya ce mana mu yi haƙuri don za su ci gaba da zama waɗannan hukumomi na WAEC da Neco. In suka fayyace duk abin da yake akwai za su mana bayani daga bisani. Na kuma tambayi shugaban ƙungiyar malamai na jihar Borno Comrade Bulla Mabisi koya ma wannan rana take gare su ga abin da ke cewa.
Gaskiya rana ne daman wanda take in akwai abun farin ciki na malamai mu zo mu nuna farin ciki kuma in akwai bukatunmu malamai suna da korafinsu kamar yadda na faɗa annual increment wato ɗan kaɗan ƙarin da ake musu na shekara-shekara ba su da shi promotion nasu ba su da shi uwa uba minimum wage ɗin da ake biya aza ma'aikata malamai ba su samu ba so waɗannan abubuwan su ne wanda muka gabatar kuma muna tsammanin gwamnati ta sake jinmu kuma za su magance wannan abu.
Kai magana kamar kuɗin hutu da kuma ƙarin kuɗin da ake biya na shekara-shekara. Kuma har tsawon shekara nawa ne kuma kuɗin hutu na shekara nawa ne ba biya ba?
Kuɗin hutun da ba a biya ba tun 2012 zuwa yanzu wato kamar shekaru biyar kenan. Kuɗin shekara-shekara wato annual increment ma kusan the same lokaci ne. Kuɗin promotion wajen 2008 zuwa yanzu malaman primary ba su samu ba duk waɗannan abubuwan wajen shekara tara kenan yanzu da ake.
Kuma wani hali za ce malamai primary ta ciki ne a jihar Borno da malamai ma gaba ɗaya?
Gaskiya malamai gaba ɗaya muna cikin halin juyaye. Wannan abun da ake magana na Boko Haram kusan malamai ya fi taɓawa kullum azza a yanzu haka malamai 500 da wajen 40 da wani abu wanda aka kashe wasu a gaban yaransu wasu a gidansu kuma rashin biya rashin kayan aiki duka wannan ya sa malami a Borno State na primary da gaskiya yana cikin halin juyaye. Kwanan nan a hanyar Jikwa malaminmu nan Gala mota suna tafiya motarsa ya ɓaci aka bar su a baya ɗan uwan shi da family sa duk an kwashe shi da kansa an kashe shi a wannan hanyar. Wayannan abubuwan su ne abubuwan da yake faruwa wanda ya maida gaskiya malamanmu suna cikin halin ɗaɗɗara da
yanzu. Kwanan kamar zai kai watanni nawa?
Ba zai wuce wata ɗaya ba wannan abin da ya faru.
Shugaban ƙungiyar malamai na jihar Borno Comrade Bulla Mabisi kenan ke bayani game da irin matsalolin da malamai su suka dinga faɗawa da ma buƙatun da suka miƙa wa gwamnati a halin yanzu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.